أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen, jihar Jigawa, a wannan rana ta Juma'a wanda yau 12 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace da 22 ga watan uku miladiya 2024. Muna cikin suratul Qital, sura ta 47 a jerin surorin Al-Qur'ani daga Al-Baqara. Wannan aya ta 19 an karanta ta jiya, lokaci bai bamu dama mun karkare abubuwa da ya kamata ambata dangane da ita ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa'lam kasani annahu yanda lamarin da sha'anin yake, la ilaha illallah, babu abin bautatawa da cancanta da gaskiya sai Allah. Wastaghfir li dhanbik, ka nemi gafaran Allah na zunubanka. Walil mu'minin, kuma ka nema wa mu'minai maza gafara. Wal mu'minat, da kuma mu'minai mata. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah subhanahu wa ta'ala yana sanin wato wuraren jujjuyawarku. Wa mathwakum, da kuma makomarku. Kamar yadda muka yi bayani ‘yan uwa a jiya, wannan aya ta nuna mana muhimmancin tauhidi da kadaita Allah, wanda shi ne jigon dukkan ibada da ɗan adam zai yi. Wallahi summa tallahi, duk wanda bai samu tauhidi a rayuwa ba, duk sallolin da za ka yi da azumuka ba su kai matsayin ma auna su ba kwata-kwata ba a zojen ba, sai ka mutu da tauhidi, sannan ayyukanka suke hawan sikeli. Wannan shi ne abinda kowane musulmi ya kamata ya sani. Mun sani, malamai sun yi bayani cewa kadaita Allah yana da ɓangarori guda uku, wanda alhamdulillahi ayoyin Al-Qur'ani sun ambaci wannan: kadaita Allah da sunayensa, kadaita Allah da sifofinsa, sannan kuma kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan dangin bauta. Allah da ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya, wannan ayat ta kunshi dukkan wa'annan tauhidi guda biyu: tauhidin rububiyya, tauhidin uluhiyya, tauhidin al-asma' was sifat. Lokacin da kace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kaga an fito karara an fadi rububiyya ta Allah ce shi kadai. Rububiyya shine ayyukan Allah: kashewa, rayawa, ɗaukakawa, ƙasƙantarwa, talautarwa, azurtawa, sa farin ciki, sa bakin ciki, duk abin da yake faruwa. Halittun nan komai duk ƙarƙashin rububiyya suke. Yadda Allah zai gudanar da rayuwarka, duk faɗi tashi ka ƙarƙashin rububiyya suke. To kaga aka ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, to sai aka ce fa'budhu, bautata masa kaga tauhidin uluhiyya ya shigo wasabir li ibadatihi kuma kai hakuri a wajen bautata masa hal ta'lamu lahu samiyan ka taba jin takwaran Allah subhanahu wataala ma'ana ba wanda ya musharaka da Allah a cikin sunayensa ko sifofinsa wannan gaba tana tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa ba wanda ya musharaka da shi a ciki ba ita kadai bace ba ayoyin suna da yawa da suka isharar zuwa ga wannan to saboda haka sai aka nuna mana farkon abin da dan adam zai yi shine tsantsanta uluhiyyar Allah bauta ga Allah subhanahu wataala fa'lam la ilaha illallah to a wannan gabar babban abin da ya kamata mai jan kunne da kuma kausan harshe akai wanda wajibi ne kowane malami na kowane bangare ko kowace kungiya ko kowace dariƙa su fito su yaki wannan su nuna sun barranta da wannan bakar aqida da aka saka da dama daga cikin matasan mu a ciki shine aqidan yan haqiqa wannan abin yanzu ya zama ruwan dare abin tausayi har sai ka samu yan mata suna ciki cewa komai Allah ne mutum yace shi ma Allah ne ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah subhanahu wataala lokacin da ya kawo bayanin mushrikan Qurayshawa ko su daga cikin mushrikan Larabawa yake ta wa qad tafadar rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada وهم من خشيته مشفقون سيتي ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله سيتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما قزاوا دا كتكين لا ربا ونفنقري سكتي الله يارك دا معنا سنة نفن ويملائكو يا إن الله نفن تعالى الله أن قوله ألوا كبيرا سي الله يسألك كي كان صدك سيتي سبحانا سألك يا تبتك الله بل إباد مكرمون سوما لا يكون وإن سبايين أبا بن جرم ما وما سدرجا لا يسبقونه بالقول باسا لغن الله دقوة مغنى بأنا باسا يو الله شبوغو وهم بأمره يعملون kuma da umarnin Allah suke aiki duk abin da suke umarnin Allah ne ya alam ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah yace duk abin da yake gaba gare su da baya gare su Allah yana sane da wannan kun ga shi yasa ma ya tsarkake su a can baya ba su yi wa Allah ba daidai ba kuma nan gaba Allah ya tabbatar ba za su yi ba wala yashfa'una kuma su mala'iku duk da za su yi ceto gobe alkiyama to ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya lamunce masa wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu fargaba ne da kaffa kaffa saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala to duk da wannan daraja Allah sai ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi wanda duk yace ni ma abin bauta ne ba Allah ba a cikin wannan mala'ikun Allah sai ce fadhalika najzihi jahannam sakamakon da zamu yi masa shine wutar jahannama kuma kadhalika najzi zalimin haka dukkan azalumai muke masa sakamako wannan aya sai take nuna mana ashe ka dauki wata sifa ta Allah ka dora wa kanka ko ka dauki wata sifa ta Allah ka dora mu wanda gacin bayin Allah wannan shine mafi girman zalunci domin yi wa Allah subhanahu wataala shirka ne wannan aqida aqida ce wacce take kusan bangare biyu akwai al-hululiyya akwai al-ittihadiyya al-hululiyya ta samo asali daga addinin kristanci kristoci sune suke cewa Allah subhanahu wataala ya sauka a cikin Yesu almasihu ya shiga a cikin annabi Isa shi yasa annabi Isa ya cancanci bauta in ka bauta ma annabi Isa Allah haddi za'amihim Allah ka bauta ma domin Allah yana cikin sa suka ƙara fadadawa cewa duk wani mutum mai daraja a cikin su in ya kai matsayi kaza na darajar bauta to Allah zai shiga cikin sa saboda ka in ka bauta masa ba kai laifi ba Allah ka bauta mawa to sai kuma akwai ittihadiyya su kuma ittihadiyya a wajen su komai kada ka ware wani abu kaskantacce da madaukaki da mai daraja da mara daraja bola ce kwata ce a'udhu billahi wai duk wannan abubuwan Allah yana cikin su su Allah ne kuma Allah shi su ne da wannan suke ta ai annabi Musa ma da yazo yana yi wa fir'auna inkari da yace ana rabbukumul a'la ai shi ma bai gane ba wai annabi Musa bai gane ba fir'auna a daidai yake tunda Allah yana cikin sa duk wanda suka bauta wa fir'auna sun bauta wa daidai duk wanda ya bauta mu kowanne gunki ya bauta wa daidai domin Allah yana cikin wannan abu kuma abun bakin ciki da takeici sai zama wani aqida ce ake da sunan addinin musulunci abinda kila ban taba faɗa muku ba ko na faɗa na manta ina jin 2004 ko 2005 a wannan masallaci mai albarka mun yi tafsirin ayatul kursi nayi bayanin sifofin Allah gurgurdan fahimta sai nake cewa yanzu ka faɗa mun a cikin abubuwan halitta waye sai kama da wannan sifa nace to amma yanzu wai lalacewa ta kai har ma akwai matasa masu da'awan su ma alloli ne kai har ma aka yi ci gaba irin na mai ginin rijiya sai aka yi kalanda dauke da suna waɗannan matasa wai su ma alloli ne laitar da Allah wadai da wannan maganar abin mamaki wan shekari mun tashi tafsiri ko dai shekarar 20 kenan daidai ko 19 sai ga wani matashi muna tashi tafsiri mai martaba ya fita sai ce malam gunka na zo nace me yake tafe da kai sai ce naji kana maganan wata kalanda a jiya to shine nazo maka da ita kuma dan mu tattauna a kai to ban kalli hadin din ba sai ce to wala Allah ba wacce ba ni nake magana ba sai ce ita ce ta ganni nan a jiki ni ma Allah ne wallahi dake ga mu a masallacin nan akai wannan ko dai shekara 20 kenan daidai idan 2004 ne ko abin nan shekara 19 in 2005 ne nace kai ma Allah ne yace kwarai kuwa da na so da na faɗa muku unguwarsa wacce ba ta da nisa da wannan masallacin sai nace masa to kaga yanzu babu lokacin da za mu iya tattauna wannan domin a lokacin kusan ana tashi tafsiri wajen 6 tsora kaɗan ko 6 da kaɗan rana ta faɗi nace to kaga ba mu da lokaci amma na ba shi lokaci nace ya same ni masauki matashin nan in shiga ta can ya kullo ta can in shiga ta can ya kullo ta can duk abinda Allah ya fahimtar da ni nake nuna masa munin wannan aqidar bai karbi ko dai ba karshe abinda yace man malam abinda yasa ma ka ga na saurare ka har na zo saboda kai mutane suna sauraron karatunka kuma kai kana daga cikin masu adalci a cikin ahlus sunna shi yasa kawai ma nazo wajen ka in ba dan haka ma ba zan zo wajen ka ba da sai to Allah shirya ka to abinda yasa na kawo wannan bayanin dan kada ku dauka wai wata aqida ce wanda an yi ta ta wuce ko babu ita a yanzu tana nan amma ainihin sake jaddada ta an sake mata kwaskwarima ko ba ma anan abun ba na san yanzu wannan lokacin na social media kuna jin irin wannan katobarar wani ma yace yafi Allah wani ma ya zagi Allah subhanahu wataala kai tsaye wai kuma da sunan addinin musulunci wal iyazu billah to wallahi da ka rungumi wannan aqidar gara ka zama ba ma guje saboda ba ma guje bai yi da'awar kowa Allah bane ba kun bai yi da'awar shi Allah bane akalla shi ba ma guje zai ce gunkin na nasa shi kadai ne abun bauta amma bai nuna Allah ya tarwatsa ya daidaita a cikin komai ba abin bauta ne yauda a ce wannan aqida ana amfani da ita da sunan wani abu na wani addini daban to sai mu ce shikenan umma ta gaida Aisha amma wai sai a ce wai musulunci ne wai da sunan musulunci ake wannan wani musulunci ba dai wanda manzon Allah ya zo da shi ba to saboda haka ba mahallin tsawaita magana bane ba wannan kawai na kawo shi a matsayin wani dan somin tabi amma abinda nake so in ce wannan lacca yake bukata amma abin nake so in ce lallai iyaye ku bibi ƴaƴanku ku bintiki ƴaƴanku ku san wacce irin aqida suke kai in ba kai aune ba sai ka zama a cikin ƴaƴanka akwai ɗaya ko biyu masu wannan bakar aqida wato shi wancan matashin lokacin da magana ta yi tsawo ni da shi sai ne masa misali daga cikin wasu wanda yake malaman sa ne na bangaren sa nace ai malam wani da malam wani da malam wani ba sa da'awar wannan abun sai ce malam duk a cikin su wanda bai furta wannan ba munafiki ne wannan ita ce aqidan mu gabaki daya nace to Allah ya shirya to almuhim kamar yanda na faɗa lallai malaman kowace kungiya malaman kowace dariƙa su fito su yi Allah wadai da wannan aqidar cewa ba ta musulunci ba ce domin duk lokacin da aka ce kai a matsayinka na dan kungiya kaza ko dan dariƙa kaza sai aka ga daga cikin almajiranka suna wato itikadin wannan aqidar baka ja kunnuwansu ba baka taka masa burki ba baka yi Allah wadai da wannan ba ka nuna wa al'umma ka gamsu da wannan aqida ka nuna abinda suke kai daidai ne kai ma baka inkari Allah subhanahu wataala ya ganar da mu masu wannan bakar aqida Allah ya shiryar da su ya dawo da hankulansu akan daidai su fahimci addini fahimta ta daidai ta gaskiya domin mu gudu tare mu tsira tare Allah subhanahu wataala yace wasagafin li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat mun yi dan bayani dangane da wannan ajiya to malamai suka ce wannan ayar za ta nuna mana abubuwa guda biyu na farko ilimi ya gabaci aiki kun ga da aka ce fa'alam kai sani ma'ana ka je ka nemi sani sannan wastagfir li dhanbika shi kuma wannan aiki ne istighfari aiki ne ashe ya kamata wato ainihin ilimi ya gabaci hatta neman gafara wato Allah yana son mu da rahama yake fayyace mana komai yanzu wani abin da za ka yi tausayi neman gafaran nan wani bai san yadda zai nema wa kansa gafara ko ya nema ma waninsa ba dan yanzu wani yana so ya nema ma waninsa gafara sai ka dena ce astaghfirullah 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 to ba kai masa komai ba kanka kaiwa da yawa yanzu kun ga idan an je makabarta an binne ma mace wato addu'o'in ma da ake ma na bid'a amma ba iya kyautata su ba sai a ce ayi istighfari kafa goma kai kana cewa astaghfirullah shi yana cewa astaghfirullah mu muna cewa mamacin me aka yi masa ni ne ina ce Allah ka gafarta mu kai ma kana ce Allah ya gafarta maka wancan ma yana cewa to shi me aka yi wa mamacin ba ku yi masa komai ba domin ka ce astaghfirullah ina neman gafara Allah Allah ya gafarta mu da cewa kai Allahumma gafir lahu warhamhu yawwa yanzu ka nema masa gafara ta ce Allah ya gafarta masa ya ji kansa amma sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah wancan yace kowa ya kade riga sai ya tashi ba ku yi masa komai ba to saboda haka wannan yana nuna ma ashe dole ilimi ya samu sannan kuma aiki ya biyo baya in ba haka ba wallahi za ka dunga daban dare ka dunga kwaba kwabar teruwa malam mai ahadari Allah ya ji kansa ya ce wa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta gare ka ya kai musulmi ka aikata wani aiki da sunan addini da sunan ibada sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan al'amari kuma ya ce wa yas'alul ulama kuma lalle zai tambayi malamai to ashe kin tun ahalari ma muke barin abin da ya kamata mu yi to anan wannan aya ta nuna mana wannan gabobi guda biyu sannan gabobi guda biyu da aya kuma ta nuna fa lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik ka san babu abin bautatawa da cancanta sai Allah kuma ka nemi gafarar laifukanka wannan ya nuna mana kuma wasu jigo guda biyu masu ƙarfi cewa tsantsanta tauhidi shine kashin baya abinda zai taimaka masa neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala domin shi istighfari kashin bayan abubuwa ne da yawa na rayuwa ku duba lokacin da mushrikan quraishawa suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ittina bi adhabin alim wai suke cewa ya Allah in qur'anin nan gaskiya ne daga gare ka maimakon da suka faɗi wannan sai in gaskiya ne ka shiryar da mu zuwa gare shi a sai suka ce kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai radadi Allahu akbar ma ahlama Allah wai kai hakurin Allah sai Allah ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون saboda balagan alqur'ani jumla farko sai ta zo da jumla fi'iliya jumla ta biyu ta zo da jumla ismiya Allah sai ce wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai musu azaba ta kurmus kai kana cikin su ba ya kai ma'aikin Allah kunga sai aka ce li yu'adhibahum yu'adhib fi'li mudari ne akwai dhamiri taqdiri wanda yake mustatiri taqdiruhu huwa li yu'adhibahum wa anta fihim wannan wawul hal ce ita jumla fi'liya tana nuna at-tajaddud wal istimrar sabuntuwar abu ya dinga sabuntuwa da kuma ci gaba to sai aka ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum ba a ce liyu'adhibahum ba mu'adhib ismu fa'il kaga jumla ce ita kuma ismiya to Allah bai kasance mai yi musu azaba ba wa hum mustaghfirun alhali suna neman gafara anan fa malamai suka ce ba wai ma istighfari irin wanda zaka ga musulunci ya zo da shi suke ba idan suka yi tsiye suka yi tsiye zai ce gufuranaka gufuranaka Allahumma gufuranaka neman gafara kuma neman gafara ka ya Allah gafarta mana irin wannan din ma Allah ya kalla basu maushi addinin musuluncin ba amma kuma a lokacin suna neman Allah ya gafarta musu sun san sun kwabota to irin wannan din ma Allah sai nuna ba zai musu wannan azaba ta kur musba lokacin manzo alaihi salatu wassalam na cikin su to kun ga da yace wa anta fihim saboda zaman manzo alaihi salam ba dindindin bane akwai lokacin da zai koma ga Allah kuma ya koma ga Allah alaihi salam kun ga sai aka amfani da jumla fi'iliya da take nuna sabuntuwar abu amma saboda istighfari shi kuma da'imun dimun ila yawmil qiyama ita jumla ismiya tadullu ala dawa wa thubut tana nuna tabbata da kuma dawama to sai aka ce mu'adhibahum Allah ba zai musu azaba ba indai suna neman gafararsa kenan indai kana so ka samu gafarar laifuka ka dawami istighfari ka durfafi istighfari bal malamai suka ce istighfari wata guduma ce ta ƙarfe wadda duk abinda ta dumfara sai ta ragargaza shi duk abinda istighfari yasa a gaba sai yayi daga daga da shi me wannan yake nunawa mafi yawan abin da yasa ba mu sabon biyan bukatunmu a wajen Allah nauyin laifukan mu. To duk lokacin da ka sa wata bukata a gaba durfafi istighfari bi anwa'ihi, ga yanan kanoni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. غفر الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك زواج رشي استغفر الله الذي لا اله الا انت الحي القيوم رب اغفر لي وارحمني وآفني وهدني رب اغفر لي رب اغفر لك اصلك كانوا الاستغفار استغفر الله استغفر الله تدل لوكتين ذاك دوما اكن wannan Allah zai yi maka abubuwa wanda kake zato na alai da wanda baka zato. Kun taba jin Hassan al-Basri Allah ya ji kansa yana majalisin sa ko shi ko daga cikin magabata. Wani yazo yace masa akramaka Allah. Fari yayi mana yawa. A roƙa mana Allah mu samu ruwa sai ce ku je ku ta istighfari. Wani yazo yace akramaka Allah. Wallahi bana da wato ina neman haihuwa. Bana da ya'ya yace kaje kai ta istighfari. Wani yazo yace akramaka Allah. Wallahi dabbobin mu sai mutuwa suke ta yi abubuwan mu na tattali duk yace ba yace kuje ku sai istighfari. Wani ma abubuwa masu kama da wannan. To bayan duk an gama wani daga cikin almajiran sa yace akramaka Allah. An zo da fatawoyi daban-daban kuma ka ba da amsa daya. Sai ce ka karanta fadin Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا مَنِنِ سَاكَمَكُمْ إِسْتِغْفَارِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا دُكْ سَاكَمَكُمْ وَنَّا شِينِ أَيْنَ بِي إِسْتِغْفَارِ شِيمَا النَّبِي هُودُ أَبِنْدَا يَفَتْعَوْ مُتَانَنْسَا وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ هكذا ما أفركون سورة الله يأمتي وأن مزعين لئس قفاري تونا ياك ماتا يزمن من متاشي مصمن تكين وأن وطن بيع البركة وطن دمكي نيم الرحمة الله دقافر سا دعين تاواد قوتا الحمد لله دقاتك نيمة الله يمنع istighfari wani aiki ne na harshe wanda kila kana ma yin wani abun da hannu kuma kana iya furta istighfari inda ba abun da baki yake bane kila kana tuka mota kana istighfari kila ma kana shara kana istighfari wala anda kana walda kana istighfari tayyana ne kai kana dinki kana istighfari manzon tsira alaihi salatu wassalam yace ya ku mutane ku nemi gafara Allah ni kaina nikan nemi gafara Allah a wani hadisi yace sama da su 70 wasu malamai suna ganin sama da karo 70 auni ba wai ma kidaya daya biyu har 70 ba to amma da yace 70 marra akwai kuma 100 marra kusan har so 100 to ai ko so 100 ne sayyidul istighfar yanzu idan zaka yi 100 ai zaka dauki lokaci kafin ka gama sayyidul istighfar saboda yana da tsawo wannan istighfari ne ma sai da istighfar wanda hadisi ya kwadaitar cewa mutumin da ya karanta shi da yammaci ya mutu a wannan daren Allah ya gafarta masa wanda ya karanta da safiya ya mutu a wannan wunin Allah subhanahu wataala ya gafarta masa to wannan zai nuna mana cewa istighfari sunadari ne na fita daga matsaloli masu yawa hikayoyin magabata a irin wannan babin wallahi in muka ce zabi magana sai ran ta fadi ba mu gama ba akwai malamin da zai ce idan nazo bincike na masalolin addini naji sun yi mun tsena kasa ganewa sai in je in yi nafila nafilu in ta istighfari da nazo sai ji Allah ya buda mu saboda haka kenan in kai dalibi ne mai neman ilimi maimakon a rikita ma kwakwalwa da kwayoyi in kana so ka ci jarabawa ka je kai istighfari kuma ka rika sallah akan lokaci ka nisanci badala to zaka kana cin jarabawa kuma kai karatu Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala sai yake cewa wallahu ya'lamu mutaqallabakum Allah subhanahu wataala ya san wuraren jujjuyawanku wa mathwaakum ya san makomar ku. Malaman tafsiri sun yi bayani me ake nufi da mutaqallabakum, menene mafiwakum. Wasu suka ce mutaqallabakum shine wuraren kujiba kujiba, wani ya tafi office, wani ya tafi gona, wani ya tafi kantin sa, wani masa saki ne, wani tela ne, mutun zai tafi wajen wannan neman halal din sa, sannan idan ya kammala gabaki daya zai dawo gida ya kwanta. To mutaqallabakum wuraren da zaka shiga ka fita kana ta kujiba kujiba, mathwakum shine makwancinka da zaka zo ka kwanta. Wasu suka ce mutaqallabakum duniyar gabaki daya ake nufi, ita sai muke ta kujiba kujiba, mathwakum shine kabari da za a je a binne mutum. Wasu suka ce mutaqallabakum duniyar gabaki daya, mathwakum shine matabbatanku a ranar tashin alkiyama, imma aljanna wa imma annar, duk inda Allah yake mutum to wannan shine mathawa, shine alifin matabbata. Allah ka tabbatar da mu a cikin gidan rahamarka. Yace thumma akhbara ta'ala, sannan Allah subhanahu wata'ala akhbara nabiyahu, sai ya baiwa annabin sa labari dawa al-ghafla, ya sanar da shi maganin rafkana, wa kaifiyata amalihi, da kuma kaifiyata za a aikata aiki, ma'ana aiki na addini. Fa ya'malu sallallahu alaihi wasallam bihi, sai da manzo alaihi salam zai aiki da wannan. Fa yaqtadi bihi almu'minun, kuma mu'minai su yi koyi da shi. Fa qala, sai yace fa'lam, ka sani annahu, yadda lamarin da sha'anin yake, la ilaha, babu abin bautatawa da cancanta sai Allah. Aidum ya Muhammad ala ilmika bidhalika, ma'ana ya kai ma'aikin Allah, tunda Allah ya sanar da kai wannan, to ka dawwama akan wannan ilimi naka dangane da wannan. Litamtani'a anil ghaflati ar rabbika da'iman, domin ka hanu daga rabkana, daga ubangijinka ko da yaushe. Wasu malamai suka ce abinda ma yasa manzo alaihi salamu yake yin addu'a, in ya fito daga bandaki zai ce ghufranak, ina neman gafara ka ya Allah. Wasu malamai suka ce saboda manzo alaihi salamu ko kyautawar ido bai yankewa daga ambaton Allah, to wannan dan shiga bandakin da bai ambaci Allah ba, tunda ba ambaton Allah a bandaki, manzo Allah yana kaman wani laifi yayi. To kuma sai ya ce ghufranak, ina neman gafara ka ya Allah. Allahu akbar, shiga ban daki a fito bukatar dan adam, ta yanki ambaton Allah ana neman gafara Allah. Ni asuwa kai asuwa, a wannan wunin awa nawa suka zurare mana bamu amfana ba, wunin jiya awa nawa ta zurare bamu amfana ba, jiya shekaran jiya, haka nan ainihin watannin da suka wuce ko shekaru. Allah ka ba mu iko mu gyara. Saboda haka yake cewa wastaghfir li dhanbika, yace wa in lam yakul laka dhanbun, yace tare da cewa babu zunubi ta tare da kai, li ismatika, saboda ka tangantuwarka da Allah ya maka, walakin li yustanna bika, sai dai domin ai koyi da kai. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Imam al-Bukhari Allah ya kare da gare shi, jin kai a gare shi, ya rawato daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa, inni la astaghfirullahi wa atubu ilai, ni ina neman gafara Allah, ina kuma tuba zuwa gare shi, fil yawmi awni 70 marra, har ainihin so 70, wa fi riwayatin aw ta riwaya akthara min 70 marra, sama da so 70, wa fi riwayatin ghayr bukhari, a cikin wata riwaya wadda ba ta bukhari ba, qala sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da aminci su kar tabbata gare shi yace, inni la astaghfirullah, ni ina neman gafara Allah, fi kulli yawmin, a kowane wuni 100 marra, har so 100, walil mu'minin, kuma ka nema gafara ga mu'minai maza, wal mu'minat, da mu'minai mata. Yace fihi ikramun lahum, a cikin wannan gaba akwai girmama mu'minai maza da mata, bi amri nabiyihim, ta yadda aka umarci annabin su, bil istighfari lahum, cewa ya nema musu gafara Allah. Wallahu ya'lamu taqallabakum, Allah yana sanin wuraren kai komanku, yace mutasarrifakum, wuraren da kuke kujiba kujiba, لأشغالكم سبول شغل غلم كبن نهار درانا ومثواكم سنن الله ينسن متبتكو يتي ما أواكم إلى مضاجئكم شيني ولا لنكوما وركو دومين كنتا وكو بالليل دداري أي هو عالم بجميع أحوالكم كوي دي أنا نونا من الله شي يسن دكا هالا يندذاكو كسن تي أتكي لا يقفى عليه شيء منها باب أبن دزيب ويوغ الله أتكي وإنن هالا يي معنى كو كنا ودكو كنا تكي كون لوكشي فحضروه للي كجزئو لن الله كشجتي تيونكو سيتي والخطاب للمؤمنين وغيرهم أنا أنا مغانا المؤمني دوننسو سي الله سبحانه وتعالى يتي
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا علم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
الله سبحانه وتعالى كتوى ويقول الذين آمنوا kuma wanda suka yi imani suna cewa laula nuzzilat sura me yasa ba a sassaukar da wata sura ba fa idza unzilat suratun to idan aka saukar da wata sura muhkamatun wacce ma'anar ta kararake wa dhikra fi alqital kuma aka ambaci yaki a cikin ta ra'aytal ladina fi qulubihim maradun ku zaka ga wayanda akwai cutar munafinci a cikin zukatansu yanzuruna ilayka suna ta dubarka nazaral maghshi alayhi min almaut irin duban wanda yake hali na fitar rai fa aula lahum to abinda yafi dacewa da su ta'atun shine su yi biyayya wa qaulun ma'ruf da kuma magana wacce shari'a ta sani فإذا أزم الأمر إذن الأمر يكن كام يتبت فلو صدق الله لكان خيرا لهم دازاسي وعلا قسكيا تداونا شيني زي زمو الخير غريس ونن آيوي قدابي الله سبحانه وتعالى يافت حال ما سيماني لكم حال وإن دسكي منافكي ما ستوتر منافنشي أتكين زكاة تنسو malaman tafsiri suna da ra'ayoyi biyu dangane da wannan tambaya da masu imani suka yi wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat sura masu imani suka ce ina ma dai an saukar da wata sura ina ma an sassaukar da sura ta alqur'ani to menene dalilin wannan fatar da wannan kaunar wasu daga cikin malamai kamar al-Imam al-Biqai a cikin tafsirin sa a Nazamud Durra yace wannan dabi'a ce ta masu imani kullun suna son saukar sabuwar sura domin su samu sabon ilimi da ƙarin ilimi duk lokacin da sabon wahayi ya sauka to sabai sun ƙara samun sabon ilimi ko dai ya zama sabon abu ne wanda ba su sani ba a can baya ko kuma sun san shi amma za a sake faɗaɗa ma'arifar su a kai to akan nan sun ƙara ilimi sannan kuma za su bautata ma Allah da karanta ita wannan surar ko wannan ayoyin domin karatun alqur'ani ibada ne sannan kuma za su ƙara bin Allah ta hanyar sakon da surar ta zo da shi na abin da aka so a yi na bauta to nan ma sun ƙara samun wata sabuwar ibada to kuma sun samu wani wato ainihin sabunta karatun alqur'ani ma'ana sun sake samun wani sabon abu saboda shi dan adam kullun yana son abuwa su dinga sabuntuwa abuwa su dinga sabuntuwa ainihin a wajen sa kenan a wannan ra'ayin na farko na malamai su masu imani ba wai suna addu'a suna fatan a saukar da wata sura da take dauke da bayani akan jihadi ko yaki ba kawai su abinda suke fata a samu sabon wahayi su ƙara samun sabon ilimi su ƙara samun ainihin wata bauta wanda ba su yi azama domin samun ladabdaki sama da wanda ainihin suke da su wannan shine ra'ayin farko daga cikin ra'ayin malamai kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ الله كيتوا إذن aka saukar da wata sura daga cikin surorin alqur'ani wadda da babu ita sai akai wahayinta to daga cikin munafikai sun sai ayyukum zatu hazi imana yanzu da Allah wannan surar da aka saukar me ta dada mana ko yanzu a cikin ku waye ta ƙara wa imani a cikin ku ai mu yadda muke ba canji haka muke Allah sai ce fa amman ladina amanu amma su masu imani fa zadatuhum imanan sai ta ƙara musu wani imani akan wanda suke da shi wahum yastabshirun su dinga farin ciki sabon wahayi ya zo sun ƙara sabon ilimi sabuwar ibada za ta dadu kunga wannan ya nuna mana mu'minai sahabbai suna farin ciki da jaddadar wahayi da sabuntuwar sa wasu malamai suka ce a'a su sahabbai saboda yadda suke jin ladan jihadi fi sabilillah kuma suna ganin yadda makiya musulunci suke lagace hancin musulunci to kullum fata suke Allah yayi umarnin jihadi domin samu ihdal husnayni ko dai in su aka kashe zamo yan aljanna ko in sun kashe wani su ya zama sun samu lada kuma wannan yana daga cikin dabi'ar sahabbai kun ga Anas ibn al-Nadr wanda kusan kaman kaka ne a wajen Anas dan Malik yake cewa wato ainihin sayyidina Anas shi ke kawo wannan hadisi yake cewa lokacin da aka yi yakin Badar babbansa ko kakansa Anas ibn al-Nadr baya nan wallahi tafiya ta kama shi da ya dawo sai ya samu labari an yi yakin Badar ga abin da ya faru ga abin da ya faru to yayi takeicin da bai taba takeici irin wannan ba yake ta yanzu farkon yaki wanda manzo alaihi salamu zai yi a fafata tsakanin musulunci da makiyansa a ce ni Anas bana ciki wannan abun rashin jin dadi ne ya Allah in ka sake nuna min wani yaki irin wannan to zaka ga abin da zan yi to Allah subhanahu wataala ya kaddara akai yakin Uhud kuma ya shahada a wannan yaki shine ma Allah yake masa jinjina yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دومين ير اوس ربيع بنت النضر ita kadai ta iya gane gawarsa shi ma ta yatsunsa saboda yadda aka kaccacala gawarsa sama da sara da suka tamanin a jikinsa to Allah da kansa kunga sai yake cewa daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje wanda sun gaskata alƙawari da suka yi ma Allah ma'ana da yi alwashi ya cika to wannan gabar za ta nuna mana cewa ashe sahabbai wannan shine tunaninsu kullun wani sanadi ya zo wannan musulunci zai ɗaukaka kishiyar musulunci ya zamo ainihin ya ƙasƙanta to kenan za mu ce da suka ce laula nuzzilat sura a wannan ra'ayin na biyu ina ma an saukar da wata sura wacce take dauke da umarni dangane da abin da ya shafi jihadi fi sabilillah to shine Allah subhanahu wataala yace wa yaqulu alladhina amanu wannan wa yaqulu zai iya zama abu ne bistimirar in sun yi wannan fatar irin wannan lokacin aka saukar da wata sura ko wata aya da ta yi umarni aka yi jihadi aka ɗaukan biyu ba a sake yin umarni ba to za su sake yin wannan fatar. Wala'alla kuma sun yi wannan a wani karo to wannan sai zama waya kulu sai zama hikaya ce ta wani hali da ya kasance domin alqur'ani yakan zo da hikayatul hal. Allah yake kissan annabi Nuhu yace wa yasna'ul fulka, kaga ba a ce wa sana'al fulka ba, wa yasna'u, har yanzu haka zaka karanta kuma gashi nan yana kera jirgin ruwa, kaga tana yana kera jirgin ruwan har ma abin da ya faru ya gama faruwa. To wala'alla wannan da aka ce wa yaqulu hikayatul hal ne abun so dai aka yi shi ya zama ya kasance kuma ya wuce. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat sura, ina ma an saukar da wata sura, ko dai ra'ayin farko wacce za ta zo da wata ibada da wata da'a domin su aikata su samu lada, ko kuma a wacce za ta yi umarni a yi jihadi. To duk biyun wannan yana nuna maka sahabbai sun gamsu cewa duk wani abu mai suna ibada sai an samu lasisi daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba za su je su yi da ka ba dan fadin sunna laula nuzilat sura, ina ma sura ta sauka, ma'ana kenan umarni daga Allah shi zai bude kofa cewa ayi kaza ko kuma ayi nufin a bar kaza. Nan da suka ce laula nuzilat suratun, suratun anan na kira ce zai iya zamowa ko dai mu ce at-tankiru lit'azim, na kira ce domin girmamawa, ma'ana wata sura kata fariyar sura, ko kuma sura suna nufin koda ba doguwa bace ba, koda bata da yawan ayoyi, in dai ta zo da wannan umarnin to shikenan bukata ta riga ta biya, za a dabbaka. Allah sai yake cewa fa idza unzilat suratun, to idan aka saukar da wata sura muhkamatun wacce take dauke da hukunci, wacce take mabayyaniyar ma'ana, wadda abinda take nunawa kararre yake bai daukar tawili, akwai lokacin da aya ko sura za a ce wannan aya za ta dauki tawili kaza, imma dai kaza imma kaza, akwai wadda za ta zo da bayanin abu guda daya. Misali fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqa, wannan an riga an san abu ɗaya take nufi kamar yadda bayanin ayar ya riga ya gabata. To Allah ce idan aka saukar da irin wannan sura wa dhukira fi hal qitalu, aka ambaci sha'anin yaki a cikinta, ma'ana aka yi umarni kamar wannan surar da muke ciki a cikinta, Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqa hatta idza adkhaltumuhum fashuddul wathaq, aka da yi umarni na yin jihadi fi sabilillah. To idan irin wannan din ya so a cikin ita wannan sura, to ra'aita alladhina fi qulubihim maradun, zaka ga wanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci, sune munafukai, yanzuruna ilayka, suna duba zuwa gare ka, nazaran maghashiyyi alayhi min al-mauti, irin yadda ka san mutumin da yake dab da ran sai ya fita idan sa baya kyamtawa, to haka idanuwan munafukai suke. Inda a ce ita surar ko ayar ta zo da wani lafazi da zai dauki tawili ko dai kaza ko kaza, to za su dan samu kwanciyar hankali, to kila dai ko tana nufin jihadi ko wani abun daban, to a wajen su Allah sa ba jihadin bane, to sai su dan samu kwanciyar hankali. To amma sai ya zamo kai tsaye jihadin take magana, to anan ba kwanciyar hankali, hankalin su idan yayi dubu ya tashi. Malaman tafsiri suka ce anan dalili shine su ba su yi imani daga baki har zuci ba, ɗaya biyu, ko dai su fita jihadin nan ta yiwu kuma ta Allah ta kasance tattare da su, to sun san rayuwarsu shi kenan ta tafi kuma a banza. tunda ba su yi imani da manzo alayhi salam ba, ba su yi imani da abin da ya zo da shi ba, umarnin jihadin nan ma ba su yadda da shi ba. To tilas sai za ta sa su fita, ko kuma su ki fita su fito a ranar kowa ya gan su a ce mutanen ne munafikan ne. Kun ga lokacin da aka fita yakin Uhud, Abdullahi dan Ubayyu ra'asul munafikin ya fito da mutanansa kusan su ne kashi ɗaya akan uku na rundunar manzo alaihi salatu wassalam. Sai da suka fito ga mushrikan Qurayshawa suna ganin su, kawai sai Abdullahi dan Ubayyu ya tara mutanansa ya ce alama na qatlu anfusana, akan me za mu zo mu kashe kawunan mu kawai saboda wannan mutum, ni ina ba ku shawara kawai mu koma. Kawai shikenan suka zabtare suka koma. Wannan abun kaga dole ya sa shakku a cikin zukatan sauran sahabbai, so kuma arna zuciya su ta yi ƙarfi su ga cewa lallai rundunar manzon Allah ta ji tsoro, ga kusan rabi dusun zabtare ba su koma Madina. Munafikan Allah bayan an koma sai suke cewa lau na alamu kitanan lattaba alaku, ai mu da mun san yaƙi ne za a yi, ai da mun bi ku, mu kawai abinda muka fahimta ba yaƙi za a yi, kuma shi yasa muka ce to gara ma mu dawo gida mu ɗan yi wasu abubuwa. To Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idan irin wannan yanayin ya zo na irin wannan ayar, to za ka ga idanuwansu sun kakkafe ko kyautawa ba sa iya yi, saboda jin tsoron mutuwa sun tabbatar da cewa in suka mutu sun yi asara, in ba su je ba kuma asirinsu ya riga ya tono. Wannan dai dole mu tsaya a nan, an nuna mu lokaci tun ɗazu. In Allah ya kai mu gobe za mu ɗora abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.